السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammacin juma, a wanda ya dace da 27 ga watan Ramadan, a wannan shekara 2021 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammacin 22 ga watan 12 shekara 2000 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun kai karshen suratul Tur, wato karshen suratul Tur. Yau kuma za mu sake karshen suratul Najm. Kafin haka akwai tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, littafin da ke hannuna hamlul masail fi jalb muktasar al-akhdari bil jala'i. Shi ne kan nan da aka zo ana bayani akan mustahabban sallah. Inna ma malam da Allah yake cewa fa'idu wa rasul idan inda jiran asatu qabila al-bunayl wa qawl ma'lum wal fadl rabbana wa lakal hamdu wa ta'min ba'd al-fatiha fi al-fadl wal ma'lum wa la yaqulu al-imam illa bi qira'ati sujud wa tasbih bi ruku' ila sujud wa tatwil al-qira'ati bi sujud wa kadha wa kadha arju wa Sukuri fi a cikin jarumin sa sai kawo ɗansa a gefe, wanda shi ne abin da ake tambaya a kai. Ɗaya a cikin na cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati rafa'a yadihi iyala udhunayhi fa idza kabbara arsalahuma wa fi riwayatin wa rubbama ra'aytuhu yada'u yaminahu ala yasari. Abin da ake nufi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tashi yin sallah rafa'a yadihi iyala udhunayhi, yana kaga hannayensa har su doranci kunnuwansa. Fa idza kabbara, idan ya kabbara arsalahuma, sai ya sauke su. Thumma sakata, mai ruwayan ya shiru a nan. Wa fi riwayatin, a wata riwaya yake wa rubbama ra'aytuhu yadhu yaminahu ala yasarihi, yato da dama na ga annabi yana ɗora damansa a kan hagun ɗinsa. To da shi ne littafin ya kawo nan sai so su ƙasa yi taliki cewa shi wannan hadisi da ya kawo dalili ne bisa ga hujjar yin sadalu, cewa an ga annabi ya yi sadalu. To sai dai kuma kai da ya bayani ma ya zo hadisin ba. Haka yi sun kulo hadisin babu hannu babu kafa ya je hujji. Wanda ka'ida suka ce idan kana son ka kawo hadisi a karfa suka kawo isnadi. Ya a jiratan isnadi a lura da sharuɗa da malaman hadisi suka ajiye waɗanda ke sa a karfa hadisi ko a ita karfa. Ina ba da zuwa yin da kyau. Saboda haka hadisi kuma ba ya zama hujja sai ya zama sahihi. Hadisi da yin ga hujja ba ne cikin musulunci. An gane ku. Ko da cikin fuqaha'u masu kafa hujja da hadisi da'ifi kaɗan ne. Kuma su idan sun ce da'ifi, akwai bambanci tsakanin da'ifi inda al-qudama min al-muhaddithin da kuma da'ifi inda al-mutaakhirin. Saboda su can malaman da hadisi a wurin su kashi biyu ne, ko dai sahihi ko da'ifi. Sai idan su hadisi hasan ma a wurin su yana bangaren hadisi da'ifi, saboda ya yi ƙasa da darajar hadisi da haka su suke masa da'ifi. Da'ifin maqbulin yana aiki. To da haka idan an ce Imam Ahmad na kafa hujja da hadisi da'if, Imam al-Imam Malik ibn Anas na kafa hujja da hadisi da'if, ba wai da'if a yi sulayen mutaassirina bane yanzu, a da'if a yi sulayen qudama. Domin daga baya sai malamai suka zo da kai Imam Tirmidhi ne ko kuma waye suka kashe hadisi kuma zuwa gida uku, da sahihi da da'if da kuma hasan. Shi ne Imam Tirmidhi ke cewa wa akthuruna qasamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan. Wato da yawa daga cikin malamai sun kasa su gida uku, zuwa sahihi, zuwa da'ifi, zuwa hasan. To a istilahin mutaassirin din nan duk da'if baya zama hujja. Ina ba da kuma yin ta. To da haka wannan hadisi bai inganta ba tukuna, sai ka tabbatar da ingancin sa kafin ka kawo bayani. Kaddara ya inganta. Kana idza kabbara arsalahuma, ma'ana idan ya kabbara shi Allahu akbar arsalahuma, sai ya sauke su haka, sannan sai ya sauke abun ya tsora, ya dauki daman ya tsora a kai. Ma'ana ba daga saukewa kawai ke haka ba, sai ya sauke su kasa sannan sai ya haka. Aka tauzihin da malamai suke masa kenan. To bala sana dai duk wannan da bayan ya inganta kenan. Yanzu abin da muke bubbuga shi su kawo ingancin sa. An gama da wannan ko? Wannan kuma yana cewa ka yi bayanin cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wata sako idan za a yi a ranaku na mako ba yace to ni kuma na ga wani hadisi manzon Allah na cewa ala adullukum ala surati shay'a hatta ba'una alf malakin hatta nazalat ba na nuna muku wata sura ba wanda malaiku 70 ne suke warkiya wajen farkar da ita ya rubuta ta kalma nan da ban fahimci kalmar ba bayna sama'i wal ardi qalu bala rasul Allah suka ce ilu na man ikami da Allah sai manzo Allah ya ce hiya suratu ashabil kahfi ita ce sura ashabil kahfi man qara'aha yawmal juma'ati dhikra lahu ila al-juma'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyamin wa layaliha mithlu dhalika wa fi nuran yubdu yaqlubu as-sama'a wa ukiya fi thalathati dajjal ya amani ya rubuta dajjal ya wala hadithun da'ifin hadithun da yake sahihi hadithun da yake nuna duk wanda ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a yana da kalaman kaza amma a wannan jerin cewa malaiku 70 sun kawo rakiya kuma wanda ya karanta din da kanta da akari da fitnar dajjal wannan da'ifi ne a wannan tsari amma a wari kalaman karanta ta ranar juma'a wannan ya tabbata sannan kuma a wari cewa ayoyi 10 farko na cikin suratul kahfi in mutum na karanta su ko kuma min tukuna bi madhihi dajjal wannan ma ya yi da haka ajiyar ta suka al’amura kun fahimci da ke kan fasiranin juma’a ya yi tana da falala a kan fasiranin juma’a an fahimci wannan karanta ayoyi 10 farko don a kare mutum daga fitinan dujjal su ma ya inganta amma cewa mala’iku 70 sun yi rakiya an yi kaza a wannan tsarin yana bukatar ka je ka sake nazari na sai ke ne sai kawo wani hadisi daga Abu Huraira manzo Allah sai man qara'a hamim addukan bilal juma'a gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan da muka mutum sai mun yi bayani duk hadisan da suka nuna kallon suratul dukhan dan nan za a gafarta ma abin da ya yi nuna banka da waya daga mawdu'i sai da ibn jiddan ba sai da su da yin nan ko da a tafsirin bana farkar wannan a farkon suratul dukhan da zamu shiga mu kuma to sai hadisin da yake ganta kan wanda muka ce shine kallon karanta suratul al-kafi a ranar juma'a wannan za ka same shi ko da shi na sun jaraba ne ya inganta shi cikin littafin sahihu tarbiyyu wa tarhib dauki wannan hadisin ya inganta baya kafa hujja akan abin da na rufe maka a lokacin da na yi magana lokacin da na rufe maka wani littafi ne da yake bayanin addu'o'i na musamman na asabar sannan ga waɗansu daban na lahadi ga waɗansu daban kaza har zuwa kwanakin mako gaba ɗaya muka ce babu wanda ya inganta daga bakin annabi kai kuma ka kawo qira'atu suratul mu'ayyana fi yawmin mu'ayyan kaga bakin mahallin nizaa ya kamata kai tahririn mahallin nizaa idan baka san ina suka saba da dangwanka ba sai ka kawo hujja kan abin da baki kuke magana kai yanzu abin da kake so ka kawo hujja kai shine sai ka kawo hujja cewa ga wata addu'a annabi ya ware ta ta juma'a ce ga wani kuma ya ce ta asabar ce ga wata ya ce fulani ce ga wata ya ce kwanakin mako kowa an yi masa addu'a ta asabar ita muke bukata amma fallan karanta suratul wannan ranar juma'a wannan da bai yi in ban da wannan kuma ai ga fallan karanta suratul mulk a kowane dare ita kuma wannan ita kuma da bai yi ga kuma fallan karanta ayatul kursi kuma wannan da bai yi ga nan sallallahu alaihi wa sallam a matsayin ka na ta'dil suratul qur'an ga nan kun ya ga kafirun a matsayin ka ta ta'dil rubu'ul qur'an duk wannan hadisi wadanda suke yin gaskiya Allah gane da mu Allah bin tudun to kuma idan ka da zamu tafi farkon suratul najm kuma suratul najmi makkiyya ce kuma tana kunshe da ayoyi 62 muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci wajen karanta daidai da kuma aiki da bi annabi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وبالنسبة تعالى والنجم إن رجوا تورار إذا هوى لوك سنبيقاتك annabi inna malamai sun yi sabani a kansa wanda suka ce shi ne najmu surayya tauraron da ake kira a surayya wani tauraro ne da ya tsara tauran taurari haske za ka san shi yana makwabtaka da wata lokacin asubahi yana da haske kwarai da gaske to shi ne annabi mutum da ake magana wanda suka ce sa'a nau'in az-zahra cikin taurari shine Allah ke rantsuwa da shi. Wadan suka ce a'a lafazin annajmu anan gurin jinsi ne ya shafi dukkan nujum. Dan yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu lakatamun lawka ala nuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin makhluq. Da haka annajmu duk da siga ce ta mufrad amma ana nufin jam'i. Ina rantsuwa da taurari idan hawa lokacin da taurarin ke faduwa lokacin asbahi bayan alfajr ya keto daga fitowar rana taurari suna duka cewa hasken suna tafiya. Waɗansu kuma suka ce a Allah na rantsuwa da taurari ne lokacin da aikin su ke gamawa ranar tashin kiyama kenan idan shamsu kuwira wa idan nujumun in kadarat wa idan jibalu sigirat wa idan itaru usila. Alamun tashin kiyama ne Ubangiji ta'ala zai gayyara nawamitul kaun a halittar lissafin da duniya ta sani a kai rana a dishashe haskenta taurari a dishashe haskenta komai na rayuwa ya canja gaba daya yau mutu gaddalul ardi ghayral ardi was samawat wa barazu lillahi wahdahu as-sahar. Ina ka dubu bari da wadansu malaman suka ce a'a annajmi din nan wato kaso na ayoyi da ke daukar cikin alqur'ani kamar misali ikra bismi rabbika alladhi khalaq hal yuwa ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wa lam najmu min al-ayat wa tukasuna ayati adadi na ayati yasa suke cewa nazala al-qur'anu munajjaman ma'ana munajjaman mufarratan ta'ifatan ta'ifatan min al-ayat firqatan firqatan min al-ayat sai zato wan najmi ina rantsuwa da adadi na ayati da ke sauka lokaci zuwa lokaci wani lokacin biyar wani lokacin shida wani lokacin sura guda wani lokacin kasa da haka sama da haka idan hawa lokacin saukar su daga sama da ina ba zan huta akwai da suka fassara shi da haka ma dalla sahibukum wa ma dawa manufar rantsuwar shi ne ma dalla sahibukum lalle sahibinku wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma dalla bai fata ba wa ma dawa bai halaka ba akan ce ad-dalal idan mutum ya yi aiki da jahilci wato ya yi aiki da bisa rashin sani akan ce zawa idan mutum ya yi aiki da san zuciya ya sani ya take ya yi aiki da wani abu daban to waɗannan su ne ƙofofin halaka guda biyu ko dai mutum ya yi ibada bisa da jahilci ba tare da ya tuntuɓa malami ba ko kuma a'a ya san abin ba kyau amma ya yi saboda san zuciya duk waɗannan ƙofofin halaka guda biyu Allah ya korewa manzon Allah su ma dalla sahibukum bai yi aiki da jahilci ba wa ma zawa bai kuma yi aiki da san zuciya ba wa ma yantiqu anil hawa baya furci bisa ga san rai an din nan suka ce ma'ananta al-ba'i wa ma yantiqu anil hawa ay ma yantiqu bil hawa sallallahu alaihi wasallam lianna huruful jar yatanawabu ba'daha ba'da dan harfin jarra wani lokacin mun da za ka kawo an sai a kawo bi wani lokacin da za ka kawo bi a kawo an wani lokacin da za ka kawo ala sai a kawo li wani lokacin da za ka kawo la sai a kawo ala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha ma'ana falaha ba falaha ke dan yace man amala salihan fa linfusihi wa man asa'a fa 'alayha kaga falaha lam kun dan mahallu amalu ala dan hurufin jar yatanawabu تتناوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو أبدا تقولوا تبقوا مبني إلا وحي فاتي وحي يوحى دعك وحي ينطقوا قريتي علمه شديد القوى واندي صنف لتي وحي كين شديد القوى بيصن من كرتي ملائكة بن كده دوم الركب معبو تنكرت زرتكوى فاستوى واندي بيدي تتفكر حبيبتك wanda ya samu kamala tafakkar halittarsa kamala irin ta al-makhluq malaika jibril ya kai mutukar kamala ta makhluq ina ga kan fahimta an sufanta malaika jibril cewa zo min ra ba abincin karfi kamar yadda kuma wani aka wato zai tsuwa da inda bil arsh makin kowa da gina shi ne mirza a nan gudu zai tsuwa da inda hu da qawlu rasulin karim zai tsuwa da inda bil arsh makin duk malaika jibril ke
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى
to sai ka kare mutum sai ka je ka nemo wani nasi daban mai zaman kanta wanda zai gaskata wannan ma'anar da kake ita wannan ke nufi. In ka samu nasi a wari da ya gaskata ma wannan to ita din ake nufi. In ka nema ka rasa to ba ita ake nufi. Ina fatan kun fahimta. Domin annasu idza tasarrafa ilayhi al-ihtimal batala bihi al-istidlal. Annasu idza tasarrafa ilayhi al-ihtimal بطل به الاستدلال قاعده ثانيه تو da malamai ke fada nasi in zai dauki ma'ana guda biyu yace kaza to ba da yanda za a yi ka zo ka kafa hujjar ki kace sai ake nufi ma'ana hujja da wannan nasin da kake yi yanzu sai dai ka yi wannan nasin da ke gaske ka in ku ba haka ba in ka zo ka ja kace kaza ke nufi abokin zantar kai kawo shi ke ma'ana ne shi ke nufi wai zai mu farka ne kuma da kanta ya zo daban-daban kamar a nan wuni wani zai ce ai sun madana da sadalla manzo Allah ya baka kusurwa ubangiji fakana ka baka wasu na ya zana tsakanin su da su zura ibi ko kasar haka ya fasara ta haka ni kuma zura ce a'a manzo Allah ya baka kusurwa mala'ika jibril ko jibril ya baka kusurwa manzo Allah har ni zo tsakanin su zura ibi shi ya ce haka ni na kira ka maganin ganin ba sun zama kishiyoyin dina ba to zancen wa za a gaskata a kyale nawa kuma dan me za a gaskata na walikin kuma a kyale nawa ne. Idan mutu wannan ke hujjata shi ma zai isuwa wacin ke hujjata ne kan shi da gani har sa sun kyama ba sun waye ne da kyama amma sai ya ce maka ni da kai na yi wani istaki da ka kai ma istaki da zai wurin ayar to mu kyale wannan ayar yanzu a juma je ka nemo wani dalili a ware wanda ma'ana ɗaya zai ɗauka ita ce wannan ma'anar da kai da kai ni ma in je in nemo wani dalili a ware wanda ma'ana ɗaya kawai zai ɗauka banda ita ba zai ɗauki wannan ma'anar ba. Idan ni na samu to nan ne nasi na fassara ta ita ce daidai dan ga wani nasi a wari ya kasa kasa idan sai ne ka samu fassara ta ita ce daidai dan ga wani nasi a wari ya kasa kasa dan Allah yana fatan ku rinka fahimtar wannan ka'ida ce da za ka saka huta idan kuna tattaunawa kai da kowaye kan harkar addini dan kwa iya samu jayayya wajen fahimtar nasi to in ba an samu wannan ba babu yanda za a yi ku iya warware matsalolinku ina fatan kun fahimta. To shi kenan za mu zo kan hadisi amma dai da tafiya a hankali yanzu dai ga ma'amalin guda biyu kar ne an tsarin su mutum ta farko ce ko ta biyu ce kun ji ma'amalin guda biyu da malamin tafsiri ke bayar amma hadisi da za mu karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin muslim ko bukhari ko wani littafin sunna ingantattu su ne za su fayyace mana wata ma'ana ake nufi ubangiji ta'ala ce ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a nan ne zuciya ba ta gaskata abinda manzon Allah ya gani ba ma'ana zuciyarsa abinda ta ba shi na sako ta haddace daidai ne daidai da abinda idan sai gani a fatumarunahu ala ma yara yanzu za ku rinka mutu da shi a wata kira'a a fatumarunahu ala ma yara yanzu za ku rinka mutu da shi kan abinda ya gani wannan kadara amin ayat rabbihim kana kadara amin da sunan ukhra hakika ya ga mala'ika jibril a wani lokacin na daban inda sidratul muntaha a wurin itaciyar nan da ake kiranta sidratul muntaha a can saman bakwai inda ha jannatul ma'awa wanda a wurin wannan itaciya ne jannatul ma'awa take aljannat zama wanda Allah ya tattalinta ga bayin su da imani suka yi kiran jannat
in ya wasa zindo wanta ma ya wasa ma za wal basar wa ma tagha لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى
وبالجديد عند سدرة المنتهى عند هذا اللات المأوى إذ يكفي السدرة ما يكفي ya ga ayoyin ubangijinka dan dai ga ka wato ainihin abin da idan sai gani din nan ba kariya bane ba shi ne zuciyar ka ta haddace idan ya fita sidraka yayin da yake lullube ita biyar ma ya fita irin abin da ya lullube ka irin ababun mamaki da ya gani manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Isra'il ya ga wata irin itaciya mai manyan ya kaba kaza mai gani iri kaza kamar nu'ul'i kamar zinariya kamar kaza ga kofi kaza ga menene kaza ta cikin hadisin Isra'il wal Mi'raj to wannan shi ne abin da ya lullube yake wanda manzo Allah ya gani ma za ka nazar lalle ganin ka bai karkata ba wa ma ka ba ko bai kisari inda ake bukata ba sallallahu alaihi wasallam dama Allah ya tsinci din ya nuna maka سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك له لنريه من آيات mun kai shi wurin dan mu nuna masa wani sashi na ayoyi da Allah wannan ayoyi da shi ga ya ga malaika da jibril a tuffar ta malaika lalle aya ta Allah ga ya ga sidar da muntaha lalle aya ta Allah ga kuma maki da yake tattare da wannan sidar da muntaha din duk ayoyi da Allah bi durahu min ayati innahu huwa as-sami'ul basir laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra hakika ya ga ayoyin ya ga wani sashi da ayoyin ubangiji sa al-kubra manyan min sunan ta bai yi yayi ma'ana ba dukkan ayoyin ubangiji ne ba wani bangare a cikin nan shi yasa aka ce ma za zan gafar ana nufin dai abin da yake latin ya kalle shi kallo mai kyau ganin sa bai karkata ba wa ma ta za sannan ganin sa bai ƙetare ya je ya kallo abin da ba a ga daman nuna masa ya tsaya daidai inda aka ce ka ga ladabin manzon Allah ke ma za zan gafar wa ma ta za wato ganin abin da aka ce masa kalli lallai ya kallata bai sauki ba ya yi aikin sa da kyau ya kalle kallo na itibari kallo na ɗaukar izina kallo na amfanuwa da ayoyin ubangiji sannan ma mata ba bai ƙetare inda aka ce ya kalla ba saboda ladabin sa sallallahu alaihi wasallam ma za zan fasara mata ga da kadar amin ayat rabbil kubra hakika ya ga wani sashi na ayoyin ubangijin sama ta girma to shike nan ina tare da cikin waɗannan ra'ayoyi guda biyu na yanzu ko yanzu muna neman alƙalin me ake nufi da summa da nafa ta dalla fa kana qadu sawtaini aw adna ya fito ya ƙara mutuwa har idan su tsakanin shi da shi ɗan zira'i biyu ko abin da bai kai zira'i biyu ba wane ne ya rika kusa da wani mun ce waɗansu malaman sun ce mala'ika jibril ne ya mutu kusa da manzon Allah waɗansu malaman kuma sun ce a'a manzon Allah ne ya mutu kusa da ubangiji har ya samu daman ganin sa kun fahimta da kyau ga hadisi cikin sahihul bukhari عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها مسروق ابن الأجدع قيل بسكنت جعيني دائمين لأمنا عائشة الله تقال جعبه يكي سوى ناسي لعائشة أم المؤمنين يا أم تاكو معنى يا أمي يا نحيط يرمو دوم ما تنها من القبادة يا إيه جماعة دوم من القبادة هل رأى محمد ربه kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa fa qalat sai take laqad kaffa sha'ri min maqul tace wallahi ka ta gashi na tafiya min ne ke saboda abin da ka faɗa ko sai in tambaye su wallahi ka ta gashi jiki na tafiya min ne kamar kaya aina anta min salatin man haddathaka hunna faqad kadhaba yace tace ga al'amura guda uku duk wanda ya faɗa maka su ka so ka tabbatar ƙarya ya maka al'amura guda uku duk wanda ya faɗa ba ka tabbatar ƙarya ya maka na farko man haddathaka anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadhaba duk wanda ya ce ma annabi muhammad ya ga ubangijin sa ƙarya ya maka thumma qara'at bayan ta faɗa haka sai ta karanta wannan aya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir wa ma kana li basarin an yukallimahu allah illa wahyan aw min wara'i hijab ayoyi guda biyu suka fi da na ta girku da alfar suna cikin kurkula na amu wa ma kan da rikin an yi kallon wallahu inda raya suna can karkata sun kurkula shura ma'ana ba da yanzu za a yi wankan adab allah yana gana da fikiri da mulki da cikin karwaye ko ta bayan hijabi ko ta kaza kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke cikin karkata sun kurkula shura ina fata kun bayyana na ɗaya kenan na biyu wa man haddathaka annahu ya'lamu ma fi ghadin wanda ya ba ka labarin annabi ya san me za a yi gobe faqad kadhaba ima ƙarya ya maka thumma qara'at sannan ta karanta wannan aya wa ma tadri nafsun ma za taktubu gadan na uku wa man haddathaka annahu kataba duk wanda ya ce ba manzon Allah ya koyi wani alheri bai faɗa wa al'umma ba faqad kadhaba ƙarya ya yi thumma qara'at sannan ta karanta wannan aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tas'al fa ma ballaghta risalatahu sai ta ce walakin ra'a jibrila alayhi salam fi suratihi marratayn sai dai manzon Allah ya ga mala'ika jibril a tuffar ta kama mala'ika su biyu so na farko a farkon wahayi so na biyu a daren isra wanda shi aya take nufi da take wala qadra ahu nazalatan ukhra ina ba ta mutunta yanzu duk ma'anoni guda biyu sun ga al'amura sun fara fitowa ko sun fito ma ko wani hadisin cikin bukhari daga aisha Allah ta kare ta gare ta tace man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama walakin qad ra'a jibril fi suratihi وخلقه صادا ما بين الأفق tace duk wanda yake manzo Allah ya ga ubangijin sa tace ya girmama kariya domin ne manzo Allah ya ga malaika jibril ne a cikin sura sa da aka halice shi a cikin halittar sa sadan ma bainal ufuqi ya koce abin da ke sararin samaniya sai da in ya dauka kansa ba zai ga sama ba shine fastawa wa huwa bil ufuqi al a'la domin rabbi fastawa wa huwa bil ufuqi al a'la yana al ufuqi al a'la ne sannan kuma sun badala fatadalla fakana qaba qawtaini aw adna fa huwa ila qadri ma kun bai tsanin da kyau wannan hadisi na Aisha ga cikin duk cikin sahih al-bukhari ne sannan sai hadisi cikin sahih muslim an abi zarri qala abu zarri al-bukhari Allah ya kare daga gariki sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka ya manzon Allah hal ra'aita rabbak kaga ubangijinka kana sai manzon Allah ya ce nurun anna ara yace hakke kawai da gani sai ya ce ubangiji nurun din nan suka ce fa'ili ne ana kaddara masa fi'ili hal baini wa bainahu nurun anna ara wani haske ya shiga tsakanin da shi sai ya zage ganinka to ga shi manzo Allah da kansa ya ce bai gani ba matarsa wanda ta kowa fa da kusa da cikin matarsa ta ce bai gani ba wanda ya ce ma ya gani ya yi ma Allah ƙarya ya yi manzo Allah din ƙarya kaga duk wannan shine irin ababen da in ba dan mun kawo hadisi kun dubi tamfar rana da lokacin azhar sai ne ce zakar ya fita kike da kuma malami ku unguwa unguwa wannan sai huda ku da gabe da kike kaga da hadisi ga cikin bukhari ga cikin kaga inda mutum yana so ma ya kure ne more gobe sai shiga talabijin ya ce hadisin da aka karanta ga bukhari da zai kariya ne ko akawo da'afafin akawo ki gidan mai girma shehun Borno ya zo ya nuna bukhari ya nuna hadisin magani akawo in ya kasa kawo wa shehu ya hukunta shi wallahi na ya shehu ya hukunta ni